Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub makirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyar yau Talata 25 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba a yau Talata shugabar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da kasar ke fuskantar abin da ta kira har-haren da sojojin Rasha suke kaiwa kan ababen more rayuwar farar hula. A yau Talata kuma wata kotu a Rasha ta fara sauraron daukaka ƙara da yar wasan kwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta shiga akan hukuncin daurin shekara 9 da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Imo sun kafa wani kwamitin da zai duba batun ambaliya da kuma taimaka ma wanda ambaliyar ya shafa.
Gefen kasuwar Onitsha ta yamma tsarar ruwan yake wucewa ya shiga wani da kuma wasu layuka a cikin kasuwa zuwa aerial transmission na wutan mu yake da nefa wanda yake zai kai sati wajen uku kenan mu dai gefen Onitsha South ba mu da wuta na lantarki.
Yan majalisar dokokin Ghana na bangaren gwamnati sun yi barazanar yanke hulɗa da gwamnatin idan shugaban ƙasa bai tsige ministan kuɗi ba.
Suna ganin kamar a yi hakuri ba ana ba su shawara ana tare da shi sannu-sannu-sannu wahalar zai za mu yi ma'aji a bi. A ban hakan su ka sauka wani abubuwan da ya kamata ya ce ba ka makasa wani information ko labarai ba zai taimaka ba.
Muna kuma dauke da tattaunawa da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar akan bukatun da ƴan arewacin Najeriya suka gabatarwa dan takarar jam'iyyar APC Ahmed Bola Tinubu. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kana za a ji kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Talata ne shugabar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da kasar ke fuskantar abin da ta kira har-haren da sojojin Rasha suke kaiwa akan ababen more rayuwar farar hula. Da take magana a birnin Berlin a wani taro don tattaunawa akan farfado da Ukraine da sake gina kasar, von der Leyen ta ce a bayyane yake Rasha na kokarin hana al'ummar Ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa. Ta ce irin waɗannan har-haren na Rasha ayyukan ta'addanci ne zalla. Von der Leyen ta bayyana girman barnar da aka yi a Ukraine a cikin wata takwas bayan da Rasha ta kaddamar da kai har-haren na ban mamaki. Taron da aka yi ya tattaro wakilai daga gwamnatocin kasashe, cibiyoyin ilimi da kungiyoyin kasa da kasa. Kungiyar ta EU ta ce tattaunawar za ta tabo yadda za a bada fifiko akan bukatun Ukraine da kuma hanyoyin da ake da su na samar da kudade. A yau Talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron daukaka karar da yar wasan kwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta shiga akan hukuncin daurin shekara 9 da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. Griner ta halarci zaman shari'ar ne ta bidiyo daga cibiyar da take tsare a wajen birnin Moscow. A ranar 17 ga watan Fabrairu ne aka kama yar wasan da ta lashe lambar zinare har su biyu a filin jirgin sama na Moscow dauke da man wiwi wanda aka haramta a Rasha. A ranar 4 ga watan Agusta kuma aka yanke mata hukuncin zama gidan yari tsawon shekara 9 bisa zargin mallaka da safarar miyagun kwayoyi. Griner ta amsa laifinta a lokacin shari'arta amma ta ce kuskure ne ba ta yi ne da nufin karya doka ba. Amurka ta ce ana tsare da Griner ne ba yadda ya kamata ba kuma ta yi tayin musayarta da Victor Boot dan kasar Rasha mai harkar sayar da makamai da aka yanke masa hukuncin daurin shekara 25 a gidan yara a Amurka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan a kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na magance yawa ambaliya a cikin kasar da kuma tallafawa waɗanda ambaliyan ta addabe su, ta yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Imo wurin kafa wani kwamiti don tallafawa mutanen da ambaliyan ta shafa a jihar Imo. Wakilinmu Alfonso Zokore Igwe na ɗauki da ƙarin bayani.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Imo sun kafa wani kwamiti na musamman don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar. Shugaban sashen gudanarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA Mr. Ifeanyi Nnajime ya bayyana hakan a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka. Yace hukumar NEMA tana hada gwiwa ne da gwamnatin jihar Imo kuma mun kafa wani kwamitin da zai duba yanayin kamar hadarin da na iya tasowa sanadiyar ambaliyar ruwan. A halin yanzu dai tare da ma'aikatan muhalli, kiwon lafiya, ayyuka, ilimi da kuma albarkatun ruwa, zamu duba al'amarin mu ga yadda za a taimaka wa waɗanda lamarin ya shafa don inganta halin da suka tsinci kansu a ciki. Mr. Ifeanyi Nnaji ya kara da cewa hukumar NEMA za ta kimanta barna da asarar da aka tafka sakamakon ambaliyar ruwan idan damina ta ragu don gano adadin gidaje da hekta na fili da kuma irin amfanin gonan da lamarin ya ritsa da su. Ya kuma kara da cewa gwamnati ta sanya hannu kan samar da kayan tallafi don rabawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Alhaji Ishau Imam, wazirin Hausa wangarin Anacha na jihar Anambra, ya yi bayani kan yadda ambaliyar ruwa ta bana ke shafar su mazauna kusa da gabar kogin Neja.
Dangane da maganan ambaliyar ruwa da ya auku wannan shekara, lallai an samu asarar dukiyoyi da gidaje a nan gefen Anambra da gefen Anambra East zuwa Obaru sosai kuwa. Don sakamakon haka mu kanmu da muke Onitsha bai dai taɓa gidaje ba, amma gefen kasuwan Onitsha ta yamma daren ruwan yake wucewa ya shiga unguwanni da kuma wasu layuka a cikin kasuwa da gefen Ifejika har izuwa aerial transmission na wutan mu yake na NEPA wanda yake yanzu ya kai sati wajen uku kenan. Mu dai gefen Onitsha South ba mu da wuta lantarki sakamakon wannan ruwan, yana ɗan ja kaɗan-kaɗan sai dai wanda ruwan ya tattaɓa musu gidajensu da wuraren harkokin su har yanzu dai suna makarantu da shauransu inda gwamnati ta ware musu don su zauna ba su koma gidajensu ba saboda ruwan bai gama komawa ba.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Barazanar da gwamnatoci masu mulkin kama karya ke yi a bantayar da masu mulkin demokuraɗiyya daga barci ne a duk faɗin duniya, a cewar shugabar Taiwan a yau Talata, a yayin da take bude taron ƴan gwagwarmaya na ƙasa da ƙasa. Ciki har da dan fafutukar Hong Kong Nathan Law da ke gudun hijira. Kimanin shugabannin siyasa da na al'umma 200 daga kasashe 70 da suka hada da Iran da Russia da kuma Ukraine su ne suka halarci taron a birnin Taipei. An fara taron ne kwanaki biyu bayan da shugaban kasar China Xi Jinping ya kara rike madafin ikon kasar bayan da ya kara samun wani wa'adin mulki karo na uku da kuma daukaka masu goyen bayan sa ta hanyar ba su manyan makamai a wani taron jam'iyyar kwaministanci da aka yi. Demokradiyyar Taiwan na fuskantar barazanar mamaya daga kasar China mai mulkin kama karya wacce ke kallon tsibirin a matsayin wani yanki nata da za ta iya kwacewa wata rana. A yau Talata, hukumomin Philippines suka amince a sake bude wani bangare na wani babban filin jirgin sama don tashi da saukar jiragen saman kasa da kasa da na cikin gida, duk da cewa jirgin saman kamfanin Korean Air da ya lalace na can kafa a cikin ciyawa a kusa da titin jirgi bayan da wani mummunan hatsari ya kusan aukuwa a ƙarshen makon jiya. Filin jirgin saman da ke tsibirin Mactan a lardin Cebu, na biyu mafi yawan jama'a a kasar, an sake bude shi daga safe zuwa yamma don taimakawa wajen rage cunkoson fasinjoji da suka makale sakamakon jiragen da aka soke zirga-zirgar su saboda aukuwa hatsarin jirgin sama na Koriya ta Kudu a daren ranar Lahadi. Jirgin mai lamba A330 da ya taso daga birnin Incheon na kasar Koriya ta Kudu dauke da mutane 173 ya yi yunkurin sauka har sau biyu kafin ya gocewa titin jirgin a karo na uku a cikin ruwan sama, a cewar kamfanin jiragen Korean Airlines a wata sanarwa. Dukan fasinjoji 162 da ma'aikatan jirgin 11 sun tsira ta kofar jirgin da aka yi don fitar gaggawa. Babu wani daga cikinsu da ya samu mummunan rauni a cewar kamfanin Korean Air da hukumomin kasar Philippines.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayen rahotanninmu. Kimanin 'yan majalisar dokokin Ghana 80 na bangaren masu rinjaye suka yi barazanar yanke hulɗa da gwamnati idan shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bai kori ministan kuɗi Ken Ofori-Atta wanda ke zama ɗan uwansa ba. Wannan sanarwar ta biyo bayan taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ke fama da ita da kuma faɗuwar darajar kuɗin ƙasar warwas, lamarin da ake dangantawa da gazawar ministan. Ridwan Mukhtar Abbas daga birnin Accra ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mambobin majalisar kimani su 80 sun yi taro manema labarai yau talata don shawo hankalin shugaban kasa ya sauwaka wa ɗan uwan nasa nauyin manejin sha'anin kuɗin kasar ko ya shiga hadarin rasa goyin bayan su a harkokin gwamnati. Haka sun bukaci shi ma ministan kasa akan harkokin kuɗin a ofishin shugaban kasa a yi wannan hanyar da shi. Mamban majalisar dokoki wa mazaɓar asante a cikin Nob and ya biya kubine ya gabatar da wannan jawabin.
We are members of the majority caucus of the Parliament of Ghana, and we here so present a greater number of the said caucus. My name is Andy Apia Kubi.
Mu mambobi ne na bangaren masu rinjaye a majalisar dokokin Ghana. Dukkanmu a nan mu ne mambobi mafi yawa a wannan bangare. Ni ne Andy Apia Kubi, kakakin wannan rukuni. Sautari mun sha a bisa zaɓin ranmu mu kare wasu zargi da suka dakata su da rashin imani da yadda akan aikin ma'aikatar ministan kuɗinmu. Irin abin da ke faruwa baya-bayan game da tattalin arzikinmu yanzu ya zama abin damuwa ainihin ga tarin mambobinmu da kuma mazaɓinmu. Mun gabatar da kokinmu ta shugabancin majalisa da jam'iyyarmu zuwa ga shugaban ƙasa, amma babu amsa. Ta wannan taro muna kira ga shugaban ƙasa cikin gaugawa ya canja ministan kuɗi da ministan ƙasa a ma'aikatar kuɗi ba da jimawa ba, yadda za a farfaɗo wa al'umma kyawawan bure su ga fagen sha'anin kuɗin tare da ƙase koma bayan da ake samu a tattalin arzikin Ghana. Kukanmu dai kurum shine a sauke ministan kuɗi Mr. Ken Ofori-Atta da ministan ƙasa a ofishin sha'anin kuɗi na ƙasar nan. Muna fata za a amsa kiran nan namu. Mataimakin maza kujeran kwamitin da ke kula da sha'anin kuɗi na majalisar dokoki Honorable Patrick Bwama shi ma ya bayyana da goyin bayansa. Ya ce babban bankin tsakiya ta tashi ta yi sannayi. Ya ce mambobin NPP ba za su munafunci kansu ba, kuma saukar da shugabancin nan da wuri shine alhairi gare su. Ya bayyana cewar akwai buƙatar a binciki bankin kasuwanci akan yadda suke amfani da bangaren Forest Bureau din nasu. Ga dai abinda Dr. Najib Ibn Hassan, wanda masani ne na tattalin arziki, ke cewa game da kiran tubin ministan na kuɗi.
Abinda zai zo batun a fidda mutum da kalkan zagin, akwai damuwa. Barna ya turga ya faru kaya ne. Yanzu wasu asiri da ke cikin aikin shi sani. Yanzu na ka tuge shi, wanda zai zo ba zai san kan abin ba kafin gwada lokaci ya gane kan abin, kuma an duk son lokaci a yan kuri a bar shi ba a rika tsaya a kai intaha ina ka inda ya kamata a kai. Ana ganin zuwa an yafi da shafi, amma yanzu gwam pressure da panic ya ka mutane gidi I mistake abin ga hamu na tunko an tunko samu. Yanzu ba wani zai yazo yanzu haka, ko wani ne wani dune professor zai zo shemun bi cikin wanga wahala kadan ba zai yi ten is around immediately.
Masanin tattalin arziki na jibi kenan, dama ai an ce ra'ayi hanci ne, kowa da irin nasa. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Mukhtar Abbas da wannan rahoto. Yayin da ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya kammala ziyarar ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki a biranen Kano da Kaduna, shugaban kwamitin tallata manufofi da dangantaka mai kula da yankin arewacin Najeriya, wato gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya yi ƙarin bayani akan wasu daga cikin buƙatu da mutanen arewa suka mika wa ɗan takarar tasu. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan hira da wakilinmu na wato Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da shi.
ba abin da yafi kidaman su yanzu kamar tsaro da kuma inganta tattalin arzikin arewa wanda ya hada da inganta wutar lantarki da kuma karasa wannan pipe da aka dauko wanda zai kawo gas arewa da kuma neman petrol da gas na arewa wanda aka fara kuma aka fara shigin nasara so ana so a habaka shi kuma wanda mun yi alkawari za a ci gaba da wannan da neman wuta ta hanyar ruwa kamar na mambila da sauransu wanda Allah ya hore mana a arewa so gagariman ayyukan da za su kawo mana aikin yi a arewa shine yawancin bukatun mutanen arewa kuma dama shi din takaramu alhamdulillah ya shahara a wannan layin
a kalamar shi Alhaji Bola Tinubu yana cewa zai ci gaba da abubuwan da General Buhari ya fara a daidai lokacin da kuma wasu 'yan Najeriya musamman 'yan arewa ke cewa Buhari ya gaza
na daidai Buhari bai gaza ba in ka dauki tsaro ka hada duka wayanda suka shugabancin Najeriya ba wanda ya sa kudi a harkar tsaro kamar yanda Muhammad Buhari ya sa kuma tsaron matsalar tsaron da ya gada ita ta yi sauki tunda da duka jihohi North East amma me ya suke da yan Boko Haram wannan ta kau sai kuma Allah cikin ikonsa da kuma kudurarsa da alkawari da ya yi na jarraba dan adam ya kawo wannan iftila'i na bandits wanda kuma wannan barbashi ya fara tun wancan lokacin ba su yi maganinsa ba akan matsaloli da aka yi ta samu na rigingimu wannan shi ya ja wannan matsalar a lokacin President Muhammad Buhari ta balaga ko da haka duk abin da zai yi masa mai tsaro yayi so dora a kashi ne a dada kawo kayan aiki a ci gaba da wannan
ɗan Najeriya suna ta cewa tsadar rayuwa kayayyakin masrufi sun tashi ga dala ta haura naira 700 wannan dabaru dan takara ku zai yanzu da kuke jagorantar challan manufofinsa wajen sako da wadannan al'amura shi kasa
to bari mu fara mashin fuda tukun ka sani lokacin arzikin mu da mai yake sharafin sa ba a tattali an aje ba ba a bunkasa na masana'antu ba ba a bunkasa noma ba aka sa kudin nan gaba dai aka yi ta cinyewa kuma dalan nan baka sai da mai ka same ta ba kai baka yi noman da zaka ci da kanka ba kai baka yi masana'antun da zaka saya kayanka ba duk ka dogara akan asiyo haka suka shekara 16 nan Buhari ya zo ya canje wannan dala dole ta tashi saboda abinda ake sarrafa a samu dala mai da sauran kayan da za a export a samu dala an bige pipe din farashin man ya sauka
yanzu shekara 8 har yanzu farfado wannan da wancan ta'adi da kuke magana an yi har yanzu ba ku kai ga lalubu bakin zaran ba gashi kuma kuna tallan wani dan takara din me na ku ga 'yan Najeriya su yarda da ku cewa lalle gyaran nan kun zo yi tunda dama akan gyaran nan aka zabi jami'an AK
kun ka dauko zancan wato tsaro Bola Ahmed Tinubu ya rawar gani sanda yake na Lagos yanda ake banditry haka ake banditry a Lagos wancan lokaci amma yazo ya gyara shi haka tattalin arzikin Lagos masana'antun da ya inganta da yanda ya kawo independent power wuta ta samu duk abin da ake nema a Najeriya yau a suwaji yayi shi a Lagos kuma yana da misali kuma zai yi amfani da wannan hikimomi da ya a Lagos yayi a yanzu
to Mahmud Ibrahim Kwali kenan a tattaunawa da suka yi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya ake fuskanta a wannan shekara shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi duba yadda aka samu ambaliyar ruwa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi sanadiyar lalacewar gonaki kashi 80 cikin 100 a sassan jihar wakilin Malado Salisu Muhammad Garba ya tattauna mana da wani babban jami'in gwamnati a jihar Adamawa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Muhammad Amin Suleiman, ni ne babban sakatarin bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa a Najeriya.
To a ranka da sakatare duba da cewa jihar Adamawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci matsalolin ambaliya a Najeriya, kuma wannan ambaliya din ya kawo abubuwa da dama musamman ta gurin tabarbarcewan yanayin gona da kuma rashe-rashe rayuka da kuma wasu dukiyoyi haka da suka salwanta kawo yanzu daga lokacin akon wannan abu zuwa yanzu mu dauka mu fara daga kan rayuka kamar rayuka nawa ne aka rasa sakamakon wannan ambaliya da aka samu a Adamawa gaba daya
eh to yanzu kawo yanzu diddiga da yake gaban mu abin da ya nuna mun rasa mutum 51 kawo yanzu tun somawa wannan abun nan bala'in mutum 51
to duba da cewa mutane 50 guda da aka rasa a wannan turmutsitsi na wannan ambaliya na san ba za a rasa mu dauka cewa kamar gidaje da kuma wadanda suka jikkata misali akwai kididdigan gidaje da aka rasa da kuma wadanda suka jikkata
eh to kan gidaje da yake har yanzu wasu kauyukan suna kan ruwa ba a gama samu ba amma dai akalla al-istafin mu abin da ya nuna dai ba a rasa gida 12,000 zuwa sama ba wanda wasu din faduwa suka yi rushewa gaba daya wasu din bangaren ne ya rushe wasu din kuma shigan ruwa ne ya lalata musu kayayyaki da suke ciki da bangaren gidajen
to a su kuma na san tayu watakila akwai wadanda jikkata suka yi ba rasa rai ba su ma akwai dukkan su
eh su ma dai a yanzu kawo yanzu muna da mutum ya kai 79 a lissafin mu amma zai iya yiwa yafi haka din ko da mutuwan ma zai iya yiwa don ruwa na janyewa a wasu wuraren ana tsintan gawaki daya biyu da kamun ruwan ya soma janyewa muna da su ba su ci 35 ne amma da ruwan yana janyewa sai ana tsintan wasu gawakin wasu din ma ya kusan rubewa sai a wajen a kira hukumomi da suka kamata kamar yan sanda kamar mutanen gargajiya kamar yan jarida hada da mutanen mu sai ai kokari yadda za a yi a bizne wannan gawakin a wannan wuraren shi ya kawo lissafin har muka samu 51 din nan wayanda suka jikkata kuma muna da 79 a kididdigan mu a iya abun da muka samu a wajen mu
to ranka dai duba da cewa jihar Adamawa jiha ce wadda take da kananan hukumomi 21 na san tayu akwai kididdigan inda lamarin ya fi shafa kamar kananan hukumomi nawa ne lamarin ya fi shafa
a yanzu haka dai zan ce ma misalin kananan hukumomi kamar 10 da mu soma kamar madagari ya shafe su matuka nasu din tsabagin yawan ruwan sama ne don a yanda muka samu labari wayanda suke da shekaru 80 zuwa kasa kan ba su taba ganin ruwan sama mai yawa irin wannan a wannan bangaren ba sanadiyar wannan din na madagali kadan mun rasa rayuka ya kai 12 gidaje da yawa kawai suka salwanta da gonaki da sana'o'in mutane sa'annan kuma a madagali sun da muka bude sansanonin gudun hijira daidai har guda 6 amma yanzu an rufe su sauran naji ba su ci guda 2 ba sa'annan akwai kananan hukumomi da suke gabar kogin Benue din nan kama daga Fufore Yola ta Kudu Yola ta Arewa Jire Demsa Numan Lamorde sa'annan kuma bangaren gefen da wannan Kiri Dam yake don an saki ruwa na dadin kowa
dadin Gombe kenan
da yake Gombe sanadiyar yawan ruwan har ya fasa wannan embankment din nan da aka yi na garin Shelan ya shiga cikin garin Shelan ya bata bangaren Guyuk ya zo ya hadu da na Kiri suka zo ta gefen Numan din nan sun yi ta'adi ba iyaka so waɗannan kananan hukumomin su suka fi abin nan shan wahala a nan
a duba da cewa waɗannan kananan hukumomi da ka zayyano kusan a ce kananan hukumomi ne wanda suke fidda albarkatun gona kuma wannan matsala kusan za a ce ya laƙume gonaki da dama ban sani ba ko kuna da yawan kididdigan gonaki da suka salwanta sakamakon wannan ambaliya a jihar Adamawa
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Sulaiman da kuma wakilin mu a Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Jule Leather Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga kadar daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne baban dimamman bandi. Kake dan Allah ku mika mana kokemu zuwa ga gwamnatinmu ta jihar da Magaram. Don Allah ku tausaya wa matasa masu sana'ar kabu-kabu da kamin da ake yi musu na injinan su. Wannan shine yake rage zaman banza na matasa. Barazanan hakan kuwa zai kawo matsalar tsaro. Allah ya kyauta. Sai ra'ayin Yakubu mai aski Badaraka da Magaram mai cewa kaddama da wani sabon tsari da zai taimaka wa manoma da makiyaya wajen rage radadin sauyin yanayi akan sana'ar su. Mu dai fatan mu anan shine Allah ya sa ya tabbata a zahiri domin kuwa a gaskiya an dade ana ruwa kasa tana canyewa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki kace tabbas yada sahihan labarai yana da muhimmanci sosai a cikin al'umma. Ta ɗaya bangaren kuma muna kira ga masu irin wannan ɗabi'ar na yada labaran kanzon kurege da su ji tsoron Allah wajen yada irin waɗannan labaran domin ba zai haifar musu da mai ido ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace kamar jiya shugaba Buhari ya haukara ga mulki gashi yau muna masa ban kwana. Saboda haka masu nema mu zabe sa shekara ta 2023. Hakan babban darasi ne a gare ku. Ku shuka abin da idan kun wuce za mu tuna mu ji dadi ba wanda idan kun tafi za mu ji haushi ba. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice.
A yau talata shugabar tarayyar Turai ta EU Ursula von der Leyen ta nemi goyon baya don farfado da Ukraine cikin gaggawa yayin da ƙasar ke fuskantar abin da ta kira hare-haren da sojojin Rasha suke kaiwa kan ababen more rayuwar farar hula. Da take magana a birnin Berlin a wani taron tattaunawa akan farfado da Ukraine da ke gina ƙasar, von der Leyen ta ce a bayyane yake Rasha na kokarin hana al'ummar Ukraine samun ruwa da wutar lantarki a yayin da hunturu ke gabatowa. Ta ce irin waɗannan hare-haren na Rasha ayyukan ta'addanci ne zalla. A yau talata ne wata kotu a Rasha ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar da 'yar wasan ƙwallon kwandon nan ta Amurka Brittney Griner ta shigar akan hukuncin ɗaurin shekara 9 da aka yanke mata saboda an same ta da man wiwi a cikin kayanta. Griner ta halarci zaman shari'ar ne ta bidiyo daga cibiyar da take tsare a wajen birnin Moscow. A ranar 17 ga watan Fabrairu ne aka kama 'yar wasan da ta lashe lambar zinari har su biyu a filin jirgin sama na Moscow dauke da man wiwi wanda aka haramta a Rasha. Gwamnatin sojan da ke mulki a Myanmar ta musanta cewa an kashe farar hula a hare-haren da aka kai ta sama a ranar Lahadin da ta gabata akan wasu dakarun 'yan tawaye na kabilar Kachin. Shugabannin kungiyar da ake kira Kachin Independence Organization ko KIO a takaice sun ce an kai harin ne a wani bangare na garin Pakant a yayin bikin cika shekara 62 da kafa kungiyar. Kamfanin dillancin labaran Kachin ya ce kimanin mutane 80 aka kashe a harin, ciki har da sojojin rundunar Kachin da kuma farar hula da dama. Mawaka da masu kaɗe-kaɗe da suka halarci taron bikin na daga cikin waɗanda suka mutu. Ba a dai iya tantance ainihin adadin waɗanda harin ya shafa ba.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan asiriya. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe 9:30 kenan agogon Najeriya, Niger da Kamaru, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu ta wannan asiriya wato Malama Nashwan. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. Mu huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.